This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faru Sanyina da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau, Juma'a 4 ga watan Oktoba. A babin rahotanni, za a ji irin matakan da manyan malaman addinai a Najeriya ke ɗaukawa don ankarar da gwamnatin Najeriya kan batutuwa da dama. Za kuma a ji cewa guguwar rikicin zaɓukan ƙananan hukumomi da ke gudana a Najeriya ta kaɗa zuwa jihar Kaduna.
Kuma bayan haka muna daga cikin tunanin cewa ai zaɓin ma da ake so a yi ya saɓa wa ƙa'ida.
Kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin tubalin tsaro wanda ke taɓo batun sojan ruwan nan, wato Siman Abbas. Kuma da yake yau Juma'a ce, bayan rahotanni za a ji wato za a kira a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kamar yadda aka sani dai, wato kamar yadda aka sani dai, lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-5-0. To amma kafin nan, ga Murtala da labaran duniya.
Sau jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce ya faɗa ranar Juma'a cewa ya ziyarci yankin arewacin Sami, inda baya-bayan nan Ukraine ta kaddamar da gagarumar kutsawa a yankin Kursk na Rasha mai makwabtaka. Kusan watanni biyu da fara aikin na bazata, sojojin na Kyiv sun mamaye yankunan iyakar kasar Rasha, duk da cewa ci gaban da aka samu ya ragu, kuma dakarun na Moscow sun fara mai da martanin hare-hare. Zelensky ya faɗa a shafin sadarwa na X cewa yana da muhimmanci a fahimci cewa aikin Kursk abu ne mai muhimmanci, wani abu da ke ƙara ƙarfafawa abokan hulɗarmu don su ƙara kasancewa tare da Ukraine, tare da dagewa da kuma matsa lamba ga Rasha. An nuna shi tare da babban kwamandan sojojinsa General Alexander Sirisky, yayin da ya ziyarci Brigade ta 82 ta mayakan sama. Shugaban ƙasar ya gode wa sojojin da suka kare yankin Ukraine. Duk da nasarar da aka samu cikin sauri, kutsen Kursk bai yi nasarar kawar da hankalin Rasha ba daga cigaban da take samu a gabashin Ukraine. A yau Juma'a, jagoran juyin juya hali na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce Iran da ƙawayenta na yankin ba za su ja da baya ba daga Isra'ila sa'o'i kaɗan bayan harin da Isra'ila ta kai a birnin Beirut da ake kyautata zaton an kai wa magajin babban sakataren ƙungiyar Hezbollah da Tehran ke marawa baya. Khamenei ya faɗa a yayin da ya jagoranci sallar Juma'a a Tehran da ba kasafai yake yi ba, cewa kwakwaran matakin da sojojinmu suka ɗauka a dare biyu da suka gabata yana kan ƙa'ida kuma ya yi daidai da doka. Yana mai ishara da harin makami da Iran ɗin ta kai kan Isra'ila a ranar Talatar da ta gabata. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a jiya Alhamis cewa martanin da Isra'ila za ta mayar zai iya haɗa da kai hari kan cibiyoyin man fetur na Iran. Mazauna garin da Hiye da ke kudancin birnin Beirut, wata tungar ƙungiyar Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran, ta fuskanci wasu sabbin hare-hare da tsakar daren jiya Alhamis, bayan da Isra'ila ta umarci jama'a da su fice daga gidajensu a wasu yankunan, kamar yadda majiyoyin tsaro suka bayyana. Wata yarinya 'yar ƙasar Masar mai shekaru 11 da 'yar uwarta 'yar shekara 18 na daga cikin waɗanda aka kashe bayan da sojojin ƙasar Mexico suka buɗe wuta kan wata babbar motar da ke ɗauke da baƙin haure a farkon makon nan. Wasu sojojin ƙasar Mexico biyu sun buɗe wuta kan wata babbar mota da ke danƙare da baƙin haure a jihar Chiapas da ke kudancin ƙasar, inda suka kashe 'yan uwan matan da wasu baƙin haure huɗu daga ƙasashen Peru da Honduras. Wani jami'i a ofishin masu gabatar da ƙara na jihar ya tabbatar da gano 'yan matan biyu. Jami'in ya faɗa a yau Juma'a cewa mahaifin 'yan matan ya ji rauni a harbin amma kuma ya tsira da ransa. Jami'an gwamnatin tarayya, ciki har da sabuwar shugabar ƙasar Claudia Sheinbaum, sun ƙi tabbatar da shekaru ko jinsin waɗanda aka kashe a harbin da ya faru a ranar Talata. rana ta farko da Shebum ya hau kan karagar mulki. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yau Juma'a, Pakistan ta saka tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen Islamabad domin hana magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da ke daure a gidan yari yin maci zuwa babban birnin kasar. Hukumomin kasar sun toshe manyan tituna da hanyoyin shiga cikin birnin da kwantenonin da kon kaya, inda suka kuma yanke layukan sadarwa na wayar salula da zirga-zirgar jama'a tare kuma da rurrufe makarantu. An jibge 'yan sanda da sauran jami'an tsaro a wuraren shiga da fita, kuma gwamnati ta dakatar da taron jama'a na wani dan lokaci a Islamabad. Haka kuma an sanya irin waɗannan matakan tsaro a birnin Rawalpindi da ke makwabtaka da shi, inda shelkwatar sojojin Pakistan take. Khan ya buƙaci magoya bayan jam'iyyarsa ta PTI a tako'ina a cikin ƙasar da su hallara a D-Chok, wani dandalin jama'a da ke kusa da majalisar dokoki da ofishin Prime Minister, don yin zanga-zangar lumana kan zargin maguɗin zaɓe da ƙoƙarin gwamnati na gabatar da wasu sauye-sauye ga kundin tsarin mulki mai cike da takaddama.
Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Sheikh Ibrahim Dahir Bauchi, ɗaya daga cikin manyan malaman addinin Musulunci da suka halarci taron babban zauren Majalisar Ɗinkin Duniya a bana, wato a birnin Washington, wato birnin New York a nan Amurka, ya kawo mana ziyara yau. Kuma abokin aiki na Murtala Faruk Sanyina ya zanta da shi, inda ya fara da tambayarsa makasudin zuwan su Amurka, sai ya ce:
To alhamdulillah, ni dai kamar zuwa na nazo saboda wakiltar da gabatar, kowa zai gabatar da dama Majalisar Ɗinkin Duniya, kowa yana zuwa ne gabatar da nashi kuka. Su shugabanni masu mulki, wannan mulki da ƴan da na sauran abubuwa duka, sun zo sun yi magana irin nasu na siyasa da sauransu. To amma mu abin da yake ƙara mana ƙarfi, mun zo ne saboda mu wakilci ƴan uwanmu, musamman almajirai, da yanayin karatunsa a Afirka gaba ɗaya, kamar yadda muka yi magana da ita mataimakiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ɗin, Hajiya Amina, cewa watan abubuwa da yawa da suke faruwa a Afirka, musamman rashin insecurity da sauransu, da abubuwan da suke faruwa
rashin
tsaro da sauransu duka, to gaskiya daga cikin su rashin taimakawa masu yin karatun addini, da yanda gwamnatoci da sauran duniya suka ɗauki himma wajen taimakawa ilimin boko, da haka suka tsaya wajen taimakawa ilimin addini, to na tabbata da waɗansu abubuwa da yawa da ba za su faru ba. Saboda misali, dukkan karatuttuka ana ɗaukan nauyinsu, amma mu namu masu karatun addini ba ɗaukan nauyi. Wanda ke ce mata, misali yanzu yawanci kuɗaɗe suna zuwa wajen gwamnatoci, yawanci gwamnatoci kuma waɗansu duk 'yan siyasa ne. Ka san ɗan siyasa kuma in kai ba nasa ba ne, ko zai baka ba zai baka da yawa ba. To ya kamata masu karatun addini su samu nasu 'yanci, wato malaman addini, saboda zai ƙara kawo ƙarfi cikin al'umma, zai ƙara kawo taimako cikin al'umma.
To a akar makallawo, bari mu waiwaya a can a ƙasa, wato Najeriya, inda idan muka yi la'akari da irin yanayin da ake ciki, kowa ya sani irin rawar da malaman addini suka taka wajen kafa wannan gwamnati ta hanyar wa'azoji da kuma nusar da mutane abinda ake hasashen zai biyo baya. To a yayin da jama'a ke ta kuka da wannan gwamnatin, kuma an ga ku malamai kun shigo kun je har kun tattauna da shi shugaban kasar, amma kusan waɗannan tsare-tsare da ya fito da su da jama'a suke kuka a kansu, da kuma masana ma suka ga cewa su ne suka kawo tarnaƙi ga cigaban tattalin arziki, ba abin da ya fasa. Akar makallahu, me haka yake nufi? Shin kamar baya jin magana ne, ko ku a yaya abin yake?
To alhamdulillah, kamar magana da kai waɗansu malamai sun yi ta magana akan kafa gwamnati, to kyakkyawan niyya ne da kyakkyawan zato. Alhamdulillah, yannan gwamnati ta zo, kowa ya ga yanayin yanda aka shigo da yanayin zamani kusan ba Najeriya kadai ba kusan duk duniya ana cikin wahala misali gaba ɗaya kenan kowanne da irin tsarin su sai shi wannan gwamnati shi ma suka kira muka je ka gaggaya masa ga abin da yake ci ga abin da yake ci duk ya sani amma shi na shi rashi police yanda ya fara a police sa ya kawo mana ministan budget ya kawo ministan kudi ya kawo duka su zo su yi sheda a police sa shi wannan shine harkar
to amma shi bai da shawarwarin da ku ka tafi da shi da su ba kenan
ake mu yake muka ga shawarar mu shine cewa mu gaya masa lalle a sassauta to amma shi a lokacin abin da yace mana yace hanyar sassautawa kenan yana ki wata tazatan har yake cewa maganar sa kaman yaro ne da nono na uwar shi in an cire shi a jikin nono kamun a yaye shi haga zai ta kuka amma bayan nan kuma an bashi nono ma shi da kansa ba zai kama ba
Sheikh Ibrahim Dahir Usman Bauchi a hirar su da Murtala Faruk Sanyina za a ji ci gaban wannan hirar a shirye-shiryen mu na gaba to kamar yadda aka ji a ci gaba da aukuwar rigingimu kan zabukan kananan hukumomin Najeriya hadakar yan takarar jam'iyyun adawa a Kaduna ta kira taron yan jarida a Kaduna inda ta yi kiran da hukumar zaben jihar ta Katsikom da ta canza lale game da kudaden tsayawa takara da sauran ka'idojin da ta ce sun saba ma ka'ida ko kuma ta fuskanci zanga-zanga bayan jawabin kungiyar ga manema labarai mai magana da yawun kungiyar Honorable Muhammad Hamisu Umar yayi karin bayani ma wakilin sashen Hausa a Kaduna Isa Lawan Ikara da cewa
kago kudi da suka sa mana suka ce dan takaran ciyaman sai ya bada naira miliyan 2 dan takaran kansila sai ya bada naira 500,000 wannan bashi a cikin dokan kasa kuma aka ce sai kariya haji na ikom kwana biyar kacal duk tsare-tsaren da suka taka da dokan da suka taka su sake binta daidai idan ba su yi ba mu zo mu yi zanga-zanga na limana
sai dai kuma shugabar hukumar zaben ta jihar Kaduna Hajiya Hajara Muhammad ta ce yan takarar da aka tantance ne kawai za su shiga a kara da su
mun shirya da yadda Ubangiji ba wata matsala tun lokacin da aka fara su jam'iyyun muka ba su wannan jadawalin to duk wanda ya cika ka'ida shine zai tsaya takara
Manjo Yashin Komai Ritaya na cikin yan takarar shugabancin karamar kuma na jam'iyyar PRP da suka halarci wannan taro
to al'amari ne wanda yake yazo da mamaki kuma wai shugabannin da aka zaba ba tare da sun biya kuɗi ko da tarnaki ba a ce yau su ne suke uzurawa yan takara suke sa wayansu kuɗaɗe da wayansu bukatun da kafin dan takara ya cika su zai yi wahala kuma bayan haka muna da cikin tunanin cewa ai zaben ma da ake so ayi ya saba wa ka'ida
sai dai kuma kwamishiniyar hukumar zaben jihar Kaduna mai kula da bangaren shari'a barista Halima Sani Aminu ta ce dama fa ba hukumar ce ta kirkiri dokokin da ke gudanar da wannan zabe da ake ta cece ku ce ba
to akai da dan mutan Ikara da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro a yau zamu tare ne hedkwatar rundunar tsaron Najeriya inda rundunar ta bada nata bahasin dalla-dalla akan batun sojan ruwan nan Siman Abbas wanda matarsa Husaina ta je wani talabijin mai zaman kansa a Abuja tana kwarfin cewa sojoji sun tsare mijinta har kimanin shekaru 6 ba tare da shari'a ba Madalla mai magana da yawun hedkwatar rundunar tsaron Najeriya Brigadier General Tukur Gusau ya mana cikakken karin bayani akan ainihin laifin da Siman Abbas ya aikata a gidan soja
sati biyu da suka wuce akwai matar shi wannan Siman din wanda ake kira Abbas Haruna ta je wani kafar yaɗa labarai aje ta yi maganganu waɗanda ba gaskiya bane shi shugaban tsaro na ƙasa General Christopher Musa ya ba da umarnin a yi bincike saboda wannan kes din nashi ya daɗe abin ya faru tun 2019 lokacin yana wani aiki na haɗin gwiwa da ke garin Sarti Baruwa a jihar Taraba a lokacin ne commanding officer commanda na ita wannan bataliya shugaban wannan atisayen da ake haɗawa yana magana da sojojin shi yana addressing ɗinsu yana musu bayani game da maganan wannan operation da za a yi, sai shi wannan soja ya fara surutu, ya fara abubuwa na rashin da'a. Kwamandan ya ce mashi ya kai kanshi gaduru, bai tafi ba. Sai shi shugaban ya ce, to tunda haka ne an so mashi bindigar da ke hannun shi. Maimakon ya mika bindigar nan, sai ya fara harbe-harbe, wanda harbe-harbe ne mai hatsari. A lokacin ya hitar da harsashi guda 16. Harsashi 16, Allah ya kiyaye gaba da ana maganan ya kashe kusan mutum 16. Kuma mu a soja ba mu wasa da anything maganan bindiga ko kuma maganan harsashi. Harsashi ɗaya in ka fitar sai an yi bot. A ga me ya faru ka hitar da wannan harsashi. Me yasa kai harbin da kai ko kuma me yasa wannan harsashin ya bace? To wannan ya fitar da harsashi 16 ba bisa ga ka'ida ba, wanda a wannan lokacin da ya halaka abokan aikin shi. So bisa ga wannan aka tura shi kotun soja, wanda muke ce ma court martial, ta caje shi, kuma shi da kanshi ya aminta ya yi laifi har yana neman a yi mashi afuwa. Bisa ga wannan kotu ta caje shi laifuka guda uku. Kamata ya ma a ce kotun an caje shi da laifin kokarin kashe abokan aikin shi. Amma duk da haka, tunda ya nuna cewa ya yi laifi, aka ce to a aje wannan gefe. Amma duk da haka, wanda kaga wannan laifi ne babba, wannan yana iya a bashi ɗauri a gidan fursuna. Amma aka kyale shi, aka dai kore shi aiki bisa ga sauran charges da aka yi mashi guda uku. An yi wannan charges na an court martial, ta kore shi daga aiki tun daga watan 2 na bara. Amma ga ka'idar mu ta aikin soja, dole akwai sai an ɗauki wannan hukuncin na kotu an kai mashi shugabannin mu na gaba. Shi a matsayin shi na sojan ruwa, shugaban sojan ruwa chief of naval staff, shi ne zai ba da umarni cewa ya yadda ko kuma bai yadda ba da abin da kotu ta yi. Kuma kafin yayi wannan, sai ya nemi bayani daga lauyoyi na Nigerian Navy kafin ya kai ga wannan. To bayan an yi wannan, 19 ga watan da ya wuce, shugaban rundunar sojan ruwa ta Nigeria ya ba da umarni cewa ya yadda da abin da kotun soja ta yi, ya yadda da wannan hukuncin, kuma a sallame shi. Kuma nan take aka sallame shi ranar.
Duk da wannan bayani na sojojin, kungiyar Amnesty International ta nemi sojojin da su sake gudanar da wani sabon bincike. To ko me dalili? Malam Isa Sanusi shine daraktan Amnesty International a Nigeria.
Kiran da zamu yi kawai shine ya kamata su hukumomin soja su zauna su kara duba wannan batu, domin babbar matsalar ita ce an rufe shi har shekara 6. Ban san yadda dokokin horo suke a soja, a gidan soja ba, amma ban yi tsammanin yanayin da ya fito na samun matsalar kwakwalwa da kuma fita daga hayyacinsa, ban yi tsammanin akwai doka da ta amince a sa mutum a irin wannan hali har ya fita daga hayyacinsa ba.
To shin ko me yasa aka yi ta tsare Siman Abbas har tsawon kimanin shekaru 6 ga General Gusau?
Ba kamar da kace an dauki shekaru, saboda ya nuna bai da lafiya, ya ce asibiti kala da asibitin farar hula da yola da kuma asibitin mata soja duka an kai shi ko ina. A tabbata cewa dai ba a yi mashi shari'a yana cikin wani hali ko yanayi wanda bai kamata a yi mashi shari'a ba. Dukkansu asibitocin nan sun yadda cewa yana da ƙoshin lafiya da zai iya tsayawa a yi mashi shari'a. Kuma bisa ga wannan dalili aka tsaye da shi gaban wannan kotu, kuma aka yi mashi shari'a. Kuma shi da kanshi ya aminta cewa ya yi laifi, kamar yadda na ce tun farko, har ya nemi a yi mashi afuwa, a rage mashi nauyin hukunci. A bisa ga wannan kuma kotu ta yanke mashi wannan hukunci ba tare da ta tura shi gidan yari ba.
Amma General, akwai wanda suke cewa kamar yadda matar sai ko rufe gidan radio ta ce wa ya je sallah ne ya dawo, shi ne aka hukunta saboda ya yi sallah.
Ba maganar sallah. In kana maganar sallah, a kowane barikin soja ka je, akwai coci guda 2, akwai masallaci. Idan ba a so mutane su je su yi sallah, dan me za a gina wa'annan wuraren? Ba gaskiya ba ne. A kotu babu inda maganar sallah ta fito.
Daga bisani, sojojin Najeriya sun aike da sako na musamman ga 'yan Najeriya fararen hula.
Da Allah, duk lokacin da irin waɗannan abubuwa suka faru, na ta gani abubuwan da ake faɗa a social media da sauransu, you know, mutane su neme mu su ji me ya faru. Dan kaga abu a social media ba gaskiya ba ne. Akwai na gaskiya, akwai na ƙarya. Amma dai yana da kyau ka nemi wannan ko hukumar soja ko kuma mu kanmu mu ba ɓoye suke ba. A neme mu, a nemi shi me ya faru. Kaga yadda abin ya faru, mun faɗi cewa muna bincike, a jira mu bincike. Amma wasu ba su jira ba. Instead ma aka ɗauki hoton wasu mutane, wasu
officers, wasu generals waɗanda ba su da alaƙa da kes ɗin nan ko miskada zaratin aka dinga ɗaura a social media ana cewa su suka ɗora wannan mutumin. A soja babu wanda ya isa da ya rufe mutum na tsawon lokaci sai hukuma. Kotu ta tsare shi ba wani kanal ba ko wani general ko wani kotu ita ta tsare shi.
Yanzu na fahimce ka, yanzu duk ma shekarun da aka ɗauka ana ta wannan shari'a da a ce shi Siman Abbas bai kawo matsalar rashin lafiya ba
da tuntuni. Ai akwai waɗanda suka faru bayan shi ba, an yi sunan take an ƙare su, amma saboda ya ta cin abin saboda mun san ana iya kawai inda za a ce an mashi shari'a cikin rashin lafiya. A'a, duk wani lokaci ma daga asibiti ake kawo shi kotu. A koda yaushe akwai ma'aikatan lafiya, jami'an lafiya da ke tare da shi.
Brigadier General Tukur Gusau mai magana da yawun hedkwatar rundunar tsaron Najeriya. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Sunana Hassan Maina Kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To gaida Hassan, an jima kaɗan za a kira wayarmu a bayyana ra'ayi kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kamar yadda aka sani, lambar da za a kira ita ce 2-9-6-6-5-0. To da alamar akwai kira daga Naija, wake kan layi daga Naija.
Alhaji Yahaya Muhammad mai kimba mai kujeri ƙaramar hukumar Rafi'a a jihar Naija.
To muna jinka.
To a wannan juma'a ina miƙa zage da ta'aziyya ga mutanen da suka samu hadarin jirgin ruwa musamman wanda suka taso daga Kwara zuwa Naija cikin maulidi. Allah ya musu gafara, sauran kuma Allah ya sa a same su, kuma sauran wurare da aka yi ambaliyar ruwa aka samu mutane da asara, Allah ya maida musu da musu da alkhairi. Kuma muna kira ga masu hali da su taimaka ma irin wa'annan jama'a da su ga irin wannan hali, musamman abin da muke ganin ke faruwa a wasu jihohi. An samu rashin gidaje da kuɗaɗe da sauransu. Allah ya kawo ƙarshe. Gidan Rediyo Amerika, muna godiya a gare ku da yake ba mu dama muna bayyana ra'ayinmu a wannan rana.
To mun gode, bari mu ɗan matsa kusa da kai, wato Kwantagora. Wake kan layi a Kwantagora.
Salama, sai kana magana da injiniya mai girma ƙeri Kwantagora, jihar Naija.
To injiniya, muna jin ka.
Wato muna addu'a da fatan alheri Allah ya kawo zaman lafiya a wannan wanga rikici da aka yi na duniya ne yake. Allah ta mana karke dai, Allah ta kawo mana lafiya da zaman lafiya.
Kadan rage ƙarar rediyonka.
Eh, bari in koma su ne, bari in jaye.
Yawa ci gaba.
Ba a duniya kallama shi gaskiya ba ya da dadi, dan haka sai hankali ne da wani.
To da alamar layinka ma ya katse, sai muna aikin gafara. Bari mu kada Kaduna, wake kan layi a Kaduna.
Eh, malam ka almasi garba, barka da dare.
To barka, kamar malam Murtala, muna jin ka.
Sunana Alhaji Musan Garo, to duk da koda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
Dan uwan ɗayan ne, to ci gaba.
Almasi
kwana biyu, muna jin ka.
Alhamdulillahi, abin da muke kira dai muna roƙo ga shugaban ƙasar Najeriya Ahmad Tinubu da ya tsaurata Allah ya duba talakawan Najeriya suna cikin halin tsakanikayi. Yau da idan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya dawo da rijistar man fetur na 50, babu wanda ya isa ya hana. Ya za a ce kana ministan man fetur, a ce komai da komai a ce na kai, amma a ce talakan Najeriya wanda aka zaɓa a komai a Najeriya a suya shi a Najeriya, amma a ce wajen Najeriya suna sayan mai naira 1,500 ya kamata da a duba na al'amari. Gaskiya talakawa suna cikin halin damuwa, kuma dole mu faɗa mai gaskiya domin gaskiya al'amari talakawa da cikin tsarce ne muku fatan alkhairi. Allah ya sa ta ci lafiya. Alhaji Musa Garo, na gode.
To mun gode da fatan sun wato ji wannan wato shawara taka. Bari mu kaɗa Nijar, wake kan layi a Nijar.
Salamu alaikum, murya Amerika. Mai magana Umma Mala Ali, shugaba na Kura murya. Abin da an yi ra'ayi ya fita ga wannan zanta yanzu ku shirya ga na ra'ayi fita ga wannan haɗari da an samu na jirgin ruwa a cikin Najeriya. lalle ya kamata shugaban masu shirya ajiyar nan za su ke kafin ga kika shi kai shi gani ta doka ta ba doka ta baki sabi da kun gani wai shi kin daga dukkan mutum da yiwu an samu kai da jini tun kai shi giya yake kuna ganin ba inda abin sun kamu ki yanzu an ce an da sun kamu ki sun yi tun da giya ki ba ala shi da kawo su guda guda ko da talata ga ke da wurin mu fara mu da ya gode muryar da yake ya kamata wannan hadari kai a tsaki ayi zuwa gaba.
To da fatan sun ji wannan shawara ta ka daga Nijar kuma bari mu dawo Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim muna jinka.
To ni kiran da nake da shi game da gwamnoni ne wanda bangaren su ya shafi matsalar tsaro. Da Allah ka haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin cewa wannan al'amari ya kawo ƙarshe. Tabbas rashin tsaro yana damunmu, yana damun ƙasa, yana kawo ci baya da dukkanin al'amuran da ake so a ci. Kuma shi shugaban ƙasa ya taimaka musu da dukkanin irin gudunmuwan da zai bayar wajen ganin cewa an samu ingantaccen tsaro a arewa da ma Najeriya gabaki ɗaya. Na gode.
To mun gode mu ma. Daga Kaduna bari mu je mu Filato. Wake kan layi a Filato?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Da fatan ka ta kawo ni lafiya.
Kai ma haka, muna jinka.
Kana tare da Buhari daga nan kwa Kwanton Plateau State. Wato abinda nake so in yi kira a kai shi ne kamar yadda na ji mataimakin shugaban kasa mataimaki Atiku ya ba da bayanin cewa ya kamata a canza constitution a Nigeria. To a gaskiya canza constitution ba shi ne matsala ba. Abinda nake so in yi kira a nan gaba ɗaya 'yan Najeriya. Mu ci tsoron Allah a duk al'amuran da muke. To idan muka biye wa inan abubuwa insha Allah za mu samu mafita. Amma mutum idan zuciyarmu ba kyau to ko za mu canza constitution sau goma ne ba za mu samu mafita ba. Don haka mu canza zukatanmu mu dawo da gaskiya a cikin al'amuran da duk muke yi a Najeriya don Allah ya so da za mu samu mafita.
To mun gode da wannan shawara taka daga Filato bari mu kada kwara. Wake kan layi a kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Mai magana Bello Garba ina sukuta a Najeriya daga nan jihar Kwara.
Muna jin ka.
Gaskiya ina kira musamman ma ga musulman, ina kira ga musulman duniya da mu haɗa kawunan mu mu ci gaba da wa musamman ma fadina wa addu'a. Sai da muka duba irin abubuwan da suke faruwa gabas ta tsakiya. To ga ya kamata a taimaka ma waɗannan kuma ina kira ga musamman ma ga shugabanni na musulmi da su haɗa kansu su taimaka ma waɗannan ƙasashe mu kuma mu ci gaba da musu addu'a. Dan musulmi duka musulmi ne kuma idan muka duba wannan Yahuda kansu haɗe yake. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsaloli shi kuma taimaka ma waɗannan bayan Allah. Mai magana Bello Garba ina son fatan Najeriya. Na gode daga nan.
To mu ma mun gode ma kowanninku da ya bayyana ra'ayin shi a wannan shiri namu. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa'a ta ƙarshe.
To Ibrahim, a takaice shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce jiya Juma'a ya ziyarci yankin arewacin Sumy inda a baya-bayan nan Ukraine ta kaddamar da gagarumar kutsawa a yankin Kursk na Russia mai makwabtaka. A yau Juma'a kuma jagoran juyin juya hali na Iran Ayatollah Ali Khamenei ya ce Iran da ƙawayenta na yankin ba za su ja da baya ba daga Isra'ila. Sa'o'i kaɗan bayan harin da Isra'ila ta kai a birnin Beirut da ake kyautata zaton an auna magajin babban sakataren kungiyar Hezbollah da Tehran ke marawa baya. Wata yarinya yar kasar Masar mai shekaru 11 da 'yar uwarta yar shekara 18 na daga cikin waɗanda aka kashe bayan da sojojin kasar Mexico suka bude wuta kan wata babbar mota da ke dauke da bakin hauri a farkon makon nan. A yau Juma'a Pakistan ta saka tsauraran matakan tsaro a ciki da wajen Islamabad domin hana magoya bayan tsohon Prime Minister Imran Khan da ke daure a gidan yari yancin yin maci zuwa babban birnin kasar. Hukumomin kasar sun toshe manyan tituna da hanyoyin shiga cikin birnin da kewayenta domin wato da kwantenonin da kun kaya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan Alhaji Shu'aibu Bello da Sanata Sahabi Ya'u saboda auren ƴaƴansu Asama'u Shu'aibu Bello da Abdulmumin Sahabi Ya'u wanda za a daura gobe Asabar a titin Commonwealth Road GRA Zaria. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure, amin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyina da ya taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lazarus Gresham da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.